أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwan musulmi, tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta’ala, wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka. Darussa wanda muka sani suna karantar da mu aƙida kyakkyawa ta musulunci. Sannan muna fata ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya sake ba mu ikon fahimtar wannan darussa da kyawu, ya kuma ba mu samun dacewa da kyakkyawan aiki a wannan duniya ɗin, domin mu samu cin nasara gaba ɗaya da wannan duniya ɗin da ranar lahira insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba, muna nan cikin bayanin sifofi na zati na Allah, inda muka kawo bayanin ra'ayoyi da kuma tunanin malaman zance waɗanda suka gabata, manya-manyan malaman zance, wanda daga cikinsu wanda muka sani akwai malaman zance na Mu'tazila, akwai malaman zance na Asha'ira, akwai malaman zance na Imamiyya, wato na Shi'a. Yau wannan darasi namu musamman yana bayani ne kan tunanin malaman zance na Imamiyya, wato na Shi'a kenan, dangane da abin da ya shahi sifofi na zati na Allah. Ko da yake daman cikin darasin da ya wuce mun kawo wannan nazariya ɗin, kuma har ma mun kawo misali kenan wanda ya dace da wannan nazariya ɗin, ta yadda kusan za mu iya ce ya fahimtar da mu da kyakkyawan tunani wanda Imamiyya take da shi. Kusan kuma kamar yadda muka ce shi ne zaɓaɓɓen tunani wanda yake raba mu da duk wasu matsaloli wanda wani zai iya kawowa cikin addininmu. Wanin kuma yana da alaƙa da addini, ma'ana yana son addini ko ba ya son addini. Babu tambayar da zai iya zuwa da ita ko ishkal, kenan in muka abbara shi da Larabci, babu ishkalin da zai iya zuwa mu da shi dangane da abin da ya shahi sifofi ko kuma zati na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda kamar da muka ce, wannan nazariya ta gamsar da mu cewa sifofi na zati lallai zati ne na Allah. Zati ne na Allah, ba ka raba su. Kenan sifa da mausuf duka abu ɗaya ne, ma'ana wanda ake sifantawa da sifai abu ɗaya ne. A nan mun gudu daga duk wata matsala, kuma muna da amsa akan duk wata matsala. Amma lokacin da za mu ce sifofin Allah daban suke da zati, sawa'un kenan mun ce akan tunanin Mu'tazila ko kuma na Asha'ira, wannan yana jawo mun matsala wadda ba mu da amsa kanta. A yanzu, tunda da mun yi bayani da ya wuce, yanzu za mu kawo zancen Imam Ali alaihi salam cikin wata huduba tashi cikin Nahjul Balagha, inda ya zo da kalmomi manya-manya guda biyu. Bayan ya zo da godiya ga Allah da salati ga Annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, sai Imam Ali yake cewa yana sifantar kenan da Allah, yana bayanin wane ne Allah. Sannunka ya amiral mu'minin, sannunka ya mijin sayyida Fatima, sannunka ya kofar ilimi wanda ya san Allah kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana cewa wani ne Allah, yace alladhi laysa li sifatihi haddun mahdud, yace sifofin shi Allah wani ne wanda sifofin shi ba su da iyaka. Anan wuri yana magana kan sifofi na zati, yace ba su da iyaka, baka iya kuma iyakance su. Sifofi na zati masu kyawu na Allah, amman a ci gaba da zancen shi, sai ya kawo ta kuma ibara ta biyu inda yake cewa wa kamalul ikhlasi lahu nafyi sifati anhu. Kamala, in kana son ka kai ga kamala ta ikhlasi, domin mu sani a cikin ikhlasi ma akwai kamala, wani ikhlasin shi ta yi ka same shi 50 cikin 100, wani 60 cikin 100, ikhlasi kamilalle 100 bisa 100 kenan, wanda yana tare da ilimi, sanin Allah, da saboda duk ikhlasin da zaka yi babu ilimi, babu sanin Allah, zaka samu wannan ikhlasin wata rana yana iya samun tabarbarewa, wata rana ka same shi ma ya komo tun farko, ya komo zero, ya komo kenan sifir, ko mace ya komo banza, yanzu baka samun komai game da wannan ikhlasin, saboda babu ilimi na Allah subhanahu wataala, babu sanin Allah subhanahu wataala. Har shi yasa ma muke so musulmi ko lokaci ya kamata ya zanki roƙon Allah ya sanar da shi wani ne Allah, ya sanar da shi wani ne, ka zanki addu'a, Allahumma arifini nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam na'rif rasulak, Allahumma arifni nabiyyak fa innaka in lam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak, Allahumma arifni hujjatak fa innaka in lam tu'arifni hujjatak dalaltu an dini. Ka zanki roƙon Allah ya sanar da kai shi Allah da kanshi yaya yake, ta yadda zaka samu kamalul ikhlas. Imam Ali yake cewa kamala ta ikhlasi shine ka kore duk wasu sifofi. Anan wurin yana nihin wani sifofi, yana nihin sifofi na aiki, ka raba su da sunan cewa su sifofi ne na zati, tun can da man zatin Allah sana tare da su, wannan kuskure ne. Shine abin da Imam Ali yake nufi, shine abin da Imam Ali alayhi salamu yake nihi a cikin wannan hudu ba tashi. Saboda mu gane kenan sosai cewa Allah subhanahu wataala lallai ba murakkab bane, mu gane kuma lokaci guda sifofin shi na zati tare suke da shi, kamar magana shi kenan ta farko, inda yace alladhi laysa li sifatihi haddun wa mahdud, yake cewa sifofin Allah ba su da haddi, ba su da iyaka. Ka gani nan wurin kenan mun fahimci lalle nazariya ta imamiyya nazariya ce wadda ta yi daidai da sanin da amirul mu'minin ya zo da shi daga manzon Allah, shi kuma daga Allah subhanahu wataala, dan su ne mafi sanin al'umma na duniya game da Allah, su suka yi kowa sanin wani ne Allah. Saboda haka nan muna gane sifofi na zati kenan na Allah kullun tare suke da Allah abu guda ne. Na'am, sifofi na aiki sai mu bambanta, kamar yanzu misali halittawa, Allah sai bayan yayi halitta za a ce halitta, yana halittawa ko kuma yana arzitawa, wannan duk sifofi ne waɗanda suke na'am na kamala ne. Amman ka ce ainihin zatin Allah ne, bayiwa wannan kusan kenan muna fahimtar hakikanin abinda mazhabi ko kuma malaman zance na imamiyya suka tai akai. Sai a yanzu ya kamata mu ƙara bayani ko mu zo da dalili da hujja wadda take nuna cewa lallai Allah subhanahu wataala bai tare da tarkibi wanda ake cewa tarkibi na khariji ko na aqli ko na wahmi. Anan wurin malamanmu na imamiyya suna zuwa da misali inda suke cewa shi Allah subhanahu wataala idan ka dauki musamman tarkibi na waje, tarkibin nan na waje kamar da muka sani kana ja duk abin da kace yana da tarkibi, muka ce yana da kenan gabubuwa, yana da juz'i juz'i na jiki wanda suka hadu suka yi wannan jiki din. To yanzu lokacin da zaka cewa Allah subhanahu wataala murakkab ne, tunda dama duk abin da yake jawo matsala kamar da muka ce in kace Allah mai jiki ne, to dole zaka ce kenan murakkab ne. dole zaka ce kenan Allah yana da gabubuwan jiki waɗanda suke nuna cewa shi kenan murakkab ne. To yanzu gabubuwan da na jiki wani irin gabubuwa ne ka raba ma Allah? Gabubuwan da suka yi kama da mumkinul wujud ko kuma wasu gabubuwa wanda daban suke wanda suka yi kama da wajibul wujud? Ana idan kace a ina nihin gabubuwan da suka yi daidai da wajibul wujud, za mu tambaye ka wani irin gabubuwa ne suka yi daidai da wajibul wujud. Kamar yadda mafi yawa zaka ji aka tambaye mutum Allah ya daidaito akan al'arshi, sai ce maka yayi zannani bisa kujera kamar yadda ne zanno hakan ga a bisa kan kujera. Wani na kamanta maka, wani zai ce maka a'a shi daidaito shi ba irin daidaituwar halitta bane wanda muka sani. In aka ce Allah yana da huska, sai ce maka ai ba irin huskawar ga ta mutane ba. In aka ce Allah yana da hannu, yadullahi fawqa aydihim, ba ana nihin Allah yana da hannu ba irin wannan na mutane da sauransu, sai su gudu su ce maka ba irin wannan ba. Alali duka wannan ishara ce, ko inda yake cewa yadullahi fawqa aydihim, yana nihin kudrar Allah tana kan kenan, iko na Allah yana kan ikon su. Allah shi ne ya fi su iko, ya fi su ƙarfin iko, ba wai ina ne yana da hannu ba. Balantana haka kuma kana ta ƙoƙarin ta'awili ka ce ba irin na mutane ba. Ma'ana kenan in ka ce shi yana da gabubuwa irin nashi daban, kai dai ba za ka iya gudun kan cewa Allah ba tarkib ba ne. Kai da tsiyasi ka nuna cewa yana da gabubuwa, amma ba irin wannan gabubuwa din ba. Sai mu ce maka mai da muka nuna matan, wannan yana sa ka jawo cewa kana da muna da alloli kenan daban-daban. Saboda duk lokacin da zaka ce ko kuma ma kayan mu kaita cewa akwai alloli daban-daban, ka jawo cewa koda gabubuwan shi ba irin na mutane bane, to bai dai rasa bukatuwa ga wannan gabubuwan nashi. Tsala abin da yake da kenan gabubuwa daban-daban. Saboda mi? Saboda zai buƙaci wannan gaba ɗin, kuma wace gaba ka da hannun gare ta zaka samu cewa yana buƙatar wannan gaba ɗin. Saboda idan kuma ya kasance bai buƙatar ta, to me amfanin zamuwa tare da shi? Misali babu wani amfani. Shi yasa dole ya kasance kenan ka nuna yana buƙata kan wannan gaba ɗin. Sawa'un ka fassara gabubuwan Allah irin na mutane ne, irin na halittu ne, ko kuma wasu iri ne na daban, babu makawa. Dole zaka dawo da cewa Allah bai kama da halitta, ba murakkab bane. Dole ka dawo kan cewa ba murakkab bane na hankali, ba na waje ba, sannan kuma ba murakkab bane na kwakwalwa, irin wanda ake cewa fasali da jinsi. Dole ya zamanto ba irin haka bane. Saboda shi ma din kamar yadda muka sani yana jawo buƙatuwa ga wannan gabubuwa din. Haka nan na wahami, abinda ma shi ya yi nisa ma, wanda kawai wahami ne na mutane, kamar tsammani ne kawai na mutane cewa Allah yana da kaza. Allah misali murakkab ne. Kaga a taƙaice a nan wurin muna fahimta cewa nazari akan wannan, akan gudun tarkibi, don mu dawo ga cewa Allah ba sai ta ne, yana warware mun matsalar cewa Allah ba irin halitta ba ne. A shi yasa ma daga ƙarshe muna gane Allah ba ganin shi ake ba, Allah ba kamar halittu ba ne, kai muna gane ainihin aya da take cewa laisa kamithlihi shay, aya ce wadda take wadiha, bayyanan nati kowa na iya gane ta. Anan muke gane gaskiyar wannan aya din. Anan za mu dakata sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.